jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar. A wani yunkuri na tallafawa matasa a Najeriya wajen samun aikin yi da rage dogaro kan ayyukan gwamnati da na kamfanoni, kakakin majalisar wakilai ta Najeriya Barista Yakubu Dogara ya tura wasu matasa 750 mata da maza waɗanda suka fito daga mazabar da yake wakilta zuwa wata cibiyar koyon dabarun noma da adana kayan amfanin gona dake garin Dadin Kowa a jihar Gombe, inda suka samu horo akan ayyukan gona. Wakilin murya Amurka Abdul Wahab Muhammad ya ziyarci bikin yayi ɗaliban, inda ya ji ta bakin dan majalisa Muhammad Aminu Tuk wanda ya wakilci kakakin majalisar wakilan. Daga bisani kuma ya ji ta bakin matasan da suka ci moriyar wannan shiri da kuma fa'idar da za su samu.
Sanin kowa ne yau gurabun aiki a gwamnati da ma kamfanoni kusan babu shi, don haka babban gata da shugabanni za su yi a hali da muke ciki a yanzu na taɓarɓarewar tattalin arziki shine a samu hanya da za a horar da mata da matasa don su sami hanyar da za su tallafa wa kansu wajen samun sana'o'in yi. Kasancewar al'umma jihar Bauchi al'umma ce wanda suka kasance manoma, ya dace a yi wani shiri na musamman wanda zai horar da su a kan yadda za su fuskanci noma a zamanance, sannan a ba su tallafi da ya kamata su don su je su kafa kansu da kansu, sai za su zama masu amfani wa kansu, za su zama masu amfani wa iyayensu da kuma sauran al'umma gaba ɗaya.
Akwai wasu irin tallafi ne za a ba su da gara don su ci gaba da wannan sana'a na noma?
Tsari da aka yi, akwai kuma package da zai biyo baya wajen tallafa musu wajen su aiwatar da abin da aka koya musu a wannan makaranta da aka je wanda yake makaranta ce ta musamman akan aikin gona.
Daga bisani na ji ta bakin matasan game da shirin da suka koya da kuma fa'idar da za su samu.
Sunana Malam Rabiu Aliyu, daga karamar hukumar da za a yi training na kan harkan gona, sarrafa amfanin gona, yin noman kanta da dabarun ajiya da ya shafi amfanin gona. Kuma dama abinda mu dama ya fi damun mu rashin ilimin. To da ya kawo mu nan Gombe, muka zo wannan makaranta muka zauna, aka gabatar mana da takardu, mun karu mun samu bayanan da bamu taba samu ba, mun ga dabarun da bamu taba sani akan harkan gona ba, mun samu karin ilimi alhamdulillah.
Dama kudin nan manoma ne kafin ku zo wannan gu?
Manoma iyayenmu manoma ne, mu ma manoma ne, saboda haka mun tashi mun samu iyayenmu suna noma. Kuma ga shi yadda kasan ya ka yake, muke ganin yadda kasan yake tafiya yanzu haka, ni ɗalibi ne a sashin sadarwa, amma kaga yanzu maganan gonan nan dole in bar abinda nake ciki na maganan sadarwa in koma harkan gona.
Ku koya maka sabbin dabarun adanan abinci da saurakin hanyoyin da za a bi domin samun abu alfanin gona masu daraja. Kenan kana jin zaka samu waɗannan abubuwa na zamani wannan da zai inganta wajen fasaha, ina zaka samu waɗannan kayaki?
Shi wakilinmu mun tabbatar mai kishi ne tuntuni ma ba yanzu ba, yadda aka kawo mu aka yi mana training muna kyautata zaton dukanmu nan gaba za a ganmu. Kamar yadda na gaya maka, za mu zama abin nuni insha Allah, muna tabbatar da cewa kowa zai samu abin sarrafa waɗannan abubuwa.
Sunana Kande Abdullahi daga the local government. Yanzu an koya mana abubuwan da da bamu sani ba, mu muna yin shi da a jahilce. Yanzu kuma in zamu yi kanta mu sa akan gonan mu ga yaya canjin ta take da yanda da muke da na yanzu. Mu da muka zo bita ne musamman dukkanmu da muka zo anan da mu mata da matasa. Yanda shi speaker ya yi son tunani ya zakulo mu ya kawo mu anan, muna roƙon shi akan wanda muke din ya tallafa mana yanda zamu zama abun kwatance a dukkan kananan hukumomi ukun nan.
Sunana Mr. Samson da kewu daga karamar hukumar Bogoro. Amma a cikin wannan harka din na fahimci cewa akwai wasu abubuwa da dama da dabba mu sun shi ba cikin noman da muke da dukkan karatun da muke. Amma cikin yardan Allah yanzu mun gane cewa noma ta fi kowace harka sauki, domin ita ce last industry da za ta contain al'umma da yawa idan mutane suka koma ciki. To dama can an neglecting ɗinta domin gani aiki kowa na so ya ji daɗi. To ga kuma sauki ya zo gida tunda mun samu iliminta. In za mu koma mai sunkuya because ita ce last industry, za mu koma ciki mu kama shi.
Dan an yi magana matasa sai ka ga ana tsammanin banga siyasa da dai sauran wasu abubuwa, amma ku gashi kun miƙa kai kuna aikin gona, ko me ya kawo wannan canji dai?
Gaskiya abinda ya kawo canji bisa ga kalubale da muke fuskanta, abinda muke nasara suke magana da economic recession, gani ake tarihi ya nuna iyayenmu da kakanni noman nan aka yi shi ba wanda ya dangana da abin gwamnati, amma lokaci da muka tafiya ta yi nisa sai mutane suka wazo da sana'a. To ganin irin matsalolin da duniya take ciki yanzu, harkan mai da muka dogara mai din ma ta zama matsala wa duniya, hakan ne yasa ba za mu dawo cikin wannan harkan ba. Godiya ga Allah shugaban kasa ya yi tunani tun da yake bana za a koma gona kawai ita ce mafita ga duniya nan da kuma Najeriya mu yau. To shi yasa mu matasa ganin da haka, tunda muna da karfi za mu lokacin da muke da shi, mu ma mu koma mu ci gajiyar karfin mu, ci gajiyar lokacin mu.
Da fatan matasan da suka samu cin moriyar wannan shiri za su rike shi hannu biyu. Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin, sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Abdulwahab Muhammad wanda ya agaza wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya.